Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Akan mita 102.5 zangon FM sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya ziyartar shafukan mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana Zahra Aminu Fage Yau Laraba 30 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai karkata akalar shi akan shirye-shiryen zaben shugaban kasa a nan Amurka. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin yau da gobe na wannan sati insha Allah zai karkata ne ko kuma in ce zai mai da hankali ne kan zaben da ake a kasar America sanin kowa ne dai yanzu haka gabaki daya hankula sun karkata ga zaben na America a duniya baki daya kasancewar America ita ce mama a harakar demokradiya babban kuma abin da kowa ke doki shine yadda za ta kaya tsakanin yan takarar guda biyu wato Donald Trump da kuma Kamala Harris wanda yanzu haka suke nan suna ta fafatawa wannan dai ba shine karo na farko ba da a kasar ta America aka gudanar da zabe tsakanin namiji da mace wato Donald Trump da kuma Hillary Clinton a wancan zabe inda Donald Trump din ya lashe wannan zabe ya zama shugaban kasar America ko yaya za ta kaya Na tattaro ra'ayin wasu matasa da ke bibiyar abin da ya shafi wannan zabe na ƙasa America.
Yahaya Baramasi. To game da wannan zabe dai na harko sai mu ce a ƙasa America kowa ya san kamar muhimmin party ne. Republican kenan ɗan gurguzu ko me za a ce musu da kuma ɗan Democrat wanda halin yanzu suke da mulki. Musamman duba da shi wancan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump wanda yake fito daga party Republican da kuma Kamala Harris daga party mai ci na yanzu. Shugaba Joe Biden lalle har yanzu ba samu ba mace shugaban kasa a Amurka duk da irin wato nema da bunƙasa demokradiya da suke wada ana yi a duniya da sauransu wannan abu na harko kenan na biyu kuma magana fata shine ya kasance ni a ra'ayina ya kawo Donald Trump tsohon shugaban kasa saboda mutum ne wanda shi ya yi kula da yan kasashen shi bai cika bayin katsalan da ga sauran kasashe duba da abubuwan da suke faruwa yau a Gaza musamman da Isra'ila da ta samu darmin gindi na shi shugaba Joe Biden suke nan suna cin zarafin dan adam suna wulakanta musulmi a duniya shi yasa muke fata an yazo da abin da yake faruwa a Ukraine da Russia ya ce daga yazo za a tsaya saboda shi ba zai sa kudin Amurka ba a zuwa rika irin wannan amfani da su ni shi ne yasa kawai nake goyon bayan cewa Allah ubangiji ya kawo shi kowa ya cika shin kansa matsayin shi na kasa ba tare da an samu ba wata surkulle to wannan ni ba wani duba bane da wani kasancewar ta mace an da so samu ne saboda kenan siyasar Biden din ce za ta ci gaba an haka ne kuma kenan wannan yakin har a ila yanzu a yau ba zai tsaya ba ko ba zai tsaya ba ni a yanzu a gajeren takaddari shine nake lakari da shi da kuma irin gudunma da wato Amurka ta bada a yakin da yake faruwa a tsakaninta da Ukraine da Russia kenan mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashe da duniya muke so. Dan haka duk shugaban da zai kawo tashin-tashina ko ya dare mai tashin hankali ya rika wakanuwa ana kashe ɗiyan adam kamar kiyashi mu ba mu tare da shi.
Rahman Dankwari, to wannan zabe da za a yi a Amurka sai mu ce dai Allah ya sa su lafiya su kare lafiya, kuma kowa ya san da cewa Amurka ita ce uwar demokradiya, inda duk wani wanda zai zancen demokradiya zancen Amurka zai fara kawowa hatta kasashen Turai. Amma zaki gani wani lokaci su kansu demokradiyan nasu suna mata karan tsaye a wannan yan shekaru da suka gabata. To yanzu ya zo ya hada wanda ma ya ma demokradiya karan tsayen cewa da Donald Trump, kuma da wannan Kamala Harris wadda yan demokrat ce za su huskanci mazaba. To ni gani da nake yi ita dai kasar Amurka kowa ya san da cewa siyasar duniya gabaki guda tana sa hannunta, kuma ma musamman ma abin da ya shahi harkar Yahudawa, tunda kowa ya san da cewa akwai biye kasan kadago tsakanin Yahudawa da Amurka, tunda siyasar Amurka Yahudawa suke tahiyyadda, kuma an ga abubuwan da yake wakana a musamman harkar tahiyyar duniyar nan, musamman abin da ya shahi harkar yaki wanda ake a kasar Palestine, wanda kowa ya san yaki ne na zalunci, yaki ne na rashin mutunci, yaki ne na rashin mutunta dan adam. To muna tsammani wannan zaben an yi shi zai iya kawo canji kanshi a yanayin tahiyyar siyasar ita kanta Amurka, kuma a yanayin kamun lidi da Amurka take, musamman ma bisan abin da ya gudani yaki-yakin wannan da ake yi, kamar kin dauki na yakin Russia da Ukraine, kuma da wannan yaki wanda ake yi a Palestina. To shi dai an tsaya kuma an diba, za a gani Amurka har yanzu bata yi ba niyya ta zaɓi mace shugabanni, tunda an gani lokacin da aka yi zaɓe tsakanin Donald Trump da waccan Hillary Clinton, Donald Trump ya samu. Yanzu ma kuma ni na yi imani an aka zo aka buga tsakanin Donald Trump da ita wannan Kamala Harris, wannan Donald Trump zai samu wannan abin gikin, dan hal ila yanzu su ne suke tilastawa kananan kasashe su haɓaka demokradiyya su sa mata sun gaba, amma su wannan abin ba su yi shi. Kuma wannan na baki tabbacin da cewa an yi zaɓe wannan Donald Trump su ce.
Sunana Yakubu Umar. To idan haka ce zaben Amurka zabe ne kusan na duniya a yadda dai mu muke kallo, saboda Amurka uwa ce a duniya ita ce mai fada aji. Idan an zabo na kwarai wataƙila a iya cewa duniya ta iya samun sassauci, ko kuma a iya samun al'amura sa iya tafiya daidai na duniya da ake so. To a matsayin mu na yan Niger da muke daga nan matasa, kuma gaskiya muna wa Amerika fatan alkhairi a game da zaben da za a yi. Muna fatan Amurka su nitsu su zabo shugaba wanda zai jagoranci Amerika da ma duniya kamar yadda ya dace da ake so, saboda a cikin takarkarin nan biyu wanda muke gani, wanda muke goyon baya dai gaskiya, idan ni zan huto mu gaskiya ina goyon bayan takarar jam'iyyar Democrat, saboda muna hangin Kamala Harris, saboda muna ganin cewa idan ita ce za ta jagoranci kasar Amurka, duk da cewa tana da mace, duk da raunin da ake tunanin mace ke da shi, za ta fi shi wannan Donald Trump, saboda mun ga takarar shi a baya kusan ya hausa na duniya, ya nuna bangaranci, ya nuna abubuwa da yawa wanda gaskiya za su iya kawo tashin hankali a duniya. To amma tare da ita muna ga alama da dattako a tattare da ita, muna ga tijantaka, muna ga kikkiawan jagoranci, muna mata kikkiawan zato.
Muna ganin ta kamar wasu irin abubuwa da kake ganin za ta kawo na sauyi.
To abu na farko dai muna tunanin jidda cewa wanda za ta gada a jam'iyyar su ta Democrat, wanda ta gada cewa bai ba da dan muhimmanci ba Afirka, Joe Biden, muna ga ita kamar za ta dan kalli Afirka, ta dan kawo wasu abubuwa a Afirka na ci gaba, da ma irin dukkan wasu rikice-rikice da ake fama da su a Afirka za ta dan mai da hankali a kansu, za ta kalle su da idan basira a nema musu maslaha. To shine babban zaton da muke mata, shi yasa ma muke goyon bayan ta.
Ko son kai zan ce, ko kuma in ce ra'ayi riga, kowa da irin tasa. Mafi yawan matan da na zanta da su dai fatan su bai wuce ba Kamala Harris ta lashe wannan zabe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Aisha Makki, ƴan ƙasar Niger ce. To gashi muna kallo daga nisa wannan zabe da yake shirin kammala a ƙasar Amurka. To ni a matsayina na mace zan yi tsokaci akan abin da ya shahi mata da harkar demokaradiyya. Amurka dai ƙasa ce wanda muke ganin kamar ita ce take zame mu kamar mudubin kallo a fuskar harkar demokaradiyya. To sai muka ga wancan karan Donald Trump sun yi tare da Hillary Clinton sun gagara, kuma abinda ta kawo take so ta wallafa a ƙasai, abinda ta kawo ya hina shi, amma kuma sai ba a ɗauke ta ba. Kuma wannan karan gashi kuma hannu da shi da Kamala Harris suna nan hannu suna gwagwarmaya, dukkan su wa'innan bin mata ne. To muna da ayat tambaya da dama akan wannan al'amarin. Wai shin Amurka da muke kallo kamar mudubi na harkar demokradiyya, sare ku ta shirya dan cewa ganin ta ba mata ƴancin su taka rawar su, suma a zo a gani, suma a dama da su, a san da suma wai suna iya yin wani abu akan harkar abin da ya shahi demokradiyya. Wannan ayat tambaya ce. Muna fata Ubangiji Allah ya sa a yi lahiya, kuma a kare lahiya, kuma mun zara ido muna jira mu ga me za ya bada.
Suna na Hajiya Umma Abani. To gaskiya sai in ce zabe ne mai muhimmanci, ganin cewa deja akwai mace ce yar takara, kuma macen nan hallau baka fata Allah ya ba ta sa'adi har ta zo ta ci wannan guri na ta zama yar takara. Kuma muna mata fatan, kuma muna tsammanin ma in Allah ya yarda za ta samu goyon bayan masu rinjaye, ko da wajen college electoral tunan nasu ne wanda sai shi ne zai baka matsayin kaci definitive. Kuma muna fatan shi zai duba ya gani irin jan kokarin da ta yi ya zamanto ta an ba ta sa'a ita ma ta gwada abin da ta iya yi, tunda shi wancan mun ga rawar shi, kowa ya ga rawar shi abin da Donald Trump an ga rawar da ya taka, kuma ba a shi gaba saboda abin da yi kenan. Ana iya yanzu ita wannan a ba ta sa'ar ta ita ma ta gwada a gani mace ne take iya kawowa canji a cikin rayuwar America.
Menene dalilin na jaji cewa akan Kamala Harris?
To gaskiya gani ne ita dabar lauya ce da ta san dokoki, za ta iya ta kare mata, za ta iya ta kare duka matan adam inda hakin dan adam, za ta iya aiki da wannan dokoki da ta karanta. Kuma hallau sai na ga a cikin tsarin ta ta gwada cewa duk wanda ya shekara 10 a cikin ƙasa Amerika yana iya zamna har ya samu takarda ta dindindin, kenan ita ba wanda za ta koyi wannan bako bane ba. Kenan ni ina ganin wannan dalilan kaɗai yana sawa a ce mata sun goya mata baya, tunda a duk inda ake mata sun yawa a dukkan faɗin duniya. Kenan wannan zai iya sawa kenan a ba ta shansikin ta ci wannan zabe.
Sunana Hadiza Maliki Rabu. Ni dai ra'ayina gaskiya ina fata Allah ya sa yanda aka fara lahiya a ƙare lahiya, kuma muna fata cewa Kamala Harris ta samu ta ci, kamar yanda suke faɗi cewa ƙasar Amerika suna cewa a kama ma mata a samu a dama da su, suma a rika sa su cikin wannan. To ya kamata su ma su kama yanzu matan su samu su kama ma Kamala Harris ta samu ta ci, kenan dan a sa a gani sauyi, wani irin sauyi za a samu. In aka duba kuma ƙasar Amerika ƙasa ce wadda su ne tushen demokradiyya. To Donald Trump shi dama ai ya taɓa ci, sun gagara da mace ya taɓa ci. To yanzu dai ni mu so muke ra'ayina so nike Kamala Harris ta ci ita ma ta samu a ga kamun lidayinta, a ga yanzu a samu canji a cikin ƙasa, a ga shugaban ƙasa mace a cikin Amerika.
Shine
burina.
Sunana Zuwaira. To game da wannan zabe, ina fatan Allah sa su yi lahiya su ida lahiya, kuma Allah zaba musu abin da yi alheri. To game da wannan zabe dai, abin da ma ya burge ni yanayin yanda suke tahiyar da yakin neman zaben nasu, gaskiya ya burge ni hankali kwance cikin nutsuwa. Kowa ya san abin da yake, babu wani kwaramniya cikin tsabta, babu wani dabanci da wani sauransu irin kaman a sauran Afrika da wasu kasashen ake. Kuma abu na biyu, to yanzu dai gashi yakin neman zabe ne dan mace da namiji. Ni ina fata macen ta ci in ga yanda ta yi. Ina so Kamala Harris ta ci in ga irin sauyin da za ta kawo, kamar yanda take ikirarin za ta kawo sauyi a Amurka da duniya duka. Da yake su sun yi fice a harkar demokrasiya, su ne kamar shugabannin harkar demokrasiya a duniya. Kenan in ta ci a fannin demokrasiya ta duniya da fannin demokrasiya ta Amurka da fannin tahiyar da duniya da fannin tahiyar da Amurka ina so in ga yanda za ta yi. Ina da gurin mace yar uwata ta ci saboda in gani akwai bambanci tsakanin mace da namijin a Amurka ko ko babu bambanci. In ga irin an samu ci gaba ko ba a samu. Shi Donald Trump dama ya ci mun an ga tahiyar shi. Ba dan ya mun wani abu ina son shi ma tsarin mulkin shi saboda ina son zaman lafiya a duniya. Amma kuma ita Kamala Harris mace ce. Ina so in ga a babbar kasa kamar Amurka kuma ga mace na iko.
Shi kuwa wani matashin Mustafa Obama kiraye ga shugabannin Afirka la'akari da bayanan da Donald Trump yayi a lokacin yakin neman zaben nan.
Sunana Mustafa Alhaji Adam. Biska abin da ya shafi zabe da za a yi a kasar Amurka, babbar kasa ta duniya tsakanin altakara mace da ɗan takara wannan Donald Trump. Muna fatan Allah ya ba mai rabo saba Allah ya zabi abin da yake shine alheri ga kasashen duniya gaba ɗaya musamman a kasashen mu na Afirka. Amma mu sani ya zamanto kowannen macen ce tace ko shi Donald Trump ya ce ko ku rike mu mutanen Afirka babu wani wanda yake jagoranci saboda Niger ko kasashen Afirka za su yi jagoranci ne dan jin dadin su dan kare haƙƙin su. Wannan ɗaya daga cikin abin da ne ya kamata mu sani. Na biyu duk da ma ce haka sai mu jiba mu gani Donald Trump sojiya ya jagoranci an gani kasashen Afirka babu wani sauyi. Shi kuma wannan mata ita ga dukkan alamu a yanda ake tahiyar da aka yi da shugaba Biden aka ga nuna na kasa aka kawo shi su ƴan kasar Amurka suna tsammanin kamar ita ce to abinda nake so anan muka mu rike shine ita wannan mata akwai abubuwan da mu a yanzu zaman da muke irin siyasar mu ta kasar Afirka ko ta mu ban mu iyawa abinda take so ban ma so ko ba gaskiya ba me amma duk da wannan in kuka jiba shi kuma Donald Trump mafi yawan mutanen Afirka da ba sa son shi saboda ya kiraye wayoyi wasu kalamai na mutanen Afirka kaza na mutanen Afirka amma a tsaya a diba abin da ya shafi bayanai na sunan kasashen Afirka ai mun kasa mutanen Afirka sai su ma kansu karatun tsan da su menene yace ya nuna cewa in kasa Afirka bata ci gaba ba dan komai bane ba sai illa rishin iya jagoranci da mugun halayen mutanen Afirka yo kuma rishin iya jagoranci da mugayen halayen da ya hudi na mutanen Afirka ai ba ƙarya bace ba tunda in haushi shugabannin kasashen Afirka da a ce shugabannu ne kamar alal misali Ibrahim Traore kamar Hashim Goita kamar Abraham Tchani da a ce shugabannin da na Afirka haka suke aida ni na yi imani kasar Afirka dole ta ci gaba kuma zancan san rai da munafuci da ƙarya da sata mutanen Afirka so dewa ƴan siyasan dan aka ba su jagoranci na jama'a za su yi sata su ci kasashen Afirka ai abin da ya hudi haka ne kenan ka gani ni wani takila ma ina dibin gwara ma Donald Trump dan ya ci mulki dan ya ci gaba da gorawa shugabannin kasashen Afirka ko wakilla sun yi zuciya su dauki mutuncin su da kima su a hannu na zuciya su sa kasa Afirka ta ci gaba.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za ta fita kwarsu da kwarkwatar su zuwa rumfunan zabe domin kada kuruwar su a zaben shugaban kasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryen mu na radio da talabijin da kuma shafukan mu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalin mu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa ce 1-2-2-4-6-9-9 inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa a Amurka.
Sashen Hausa na murya Amurka, duniya a tafin hannunsu.
Shin wace ce Kamala Harris, mace bakar fata ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban kasar Amurka, kuma yanzu take takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat, ga kadan daga cikin tarihinta da kuma kasancewar ta mataimakiyar shugaban Amurka.
Please raise your right hand.
Wannan wani lokaci ne da Kamala Harris ta kafa tarihi a shekarar 2021. Wacce tsohuwar sanata ce da ta zama mace ta farko da ta rike mukamin mataimakin shugaban kasa.
It is my honor to be here.
Wannan babban abin alfahari ne a gare ni. Kasancewa ta wacce za ta dora akan abin da magabata suka yi.
Kazalika Harris ta kasance mace bakar fata ta farko ba Amurka yar asalin India wacce ta rike wannan mukami na biyu mafi girma a kasar.
Ta kafa tarihi a fannoni da dama wanda hakan ya bude wa mata hanyoyi masu yawa.
Mahaifiyar Harris yar asalin India ce yayin da mahaifinta dan asalin kasar Jamaica ne. An haife ta ne a birnin Auckland dake jihar California inda aka zana hotonta a makarantar da ta halatta a lokacin da take karama. Harris ta kammala karatunta ne a Jami'ar Howard ta kuma kasance mace ta farko da ta rike mukamin babban lauya a gundumar San Francisco a shekarar 2004 sannan a shekarar 2011 ta kasance mace bakar fata ta farko. A shekarun da ta kwashe a matsayin mataimakiyar shugaban kasa, Harris ta kasance ɗaya daga cikin mutane na gaba-gaba da ke sukar sauya dokar zubar da ciki ta Roe v. Wade da Kotun Kolin Amurka ta yi. Dokan nan ta shekarar 1973 wacce a baya ta halatta zubar da juna biyu. A wadin mulkinsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa alƙalai uku a babbar kotun kasar.
Trump yana tunkaho da suke dokar da ta bada dama zubar da ciki ta Roe versus Wade. Saboda haka, babu haufi idan har ya samu dama zai rattaba hannu kan dokar kasa da za ta haramta zubar da ciki a kowace jiha.
Mataimakin shugaban kasar har ila yau ta jinjinawa tsarin kiwon lafiya mai rahusa da kuma rage farashin allurar cutar ciwon siga da gwamnatin Biden ta samar.
Wanda ya san akwai mai cutar siga a gidansu ya daga hannu.
Inda farko an zaɓi Harris a matsayin wacce za ta jagoranci ayyukan da gwamnatin su ke yi akan iyaka, sai dai yakin neman zaɓen Biden ya ƙare a kare kansa yayin da batun karara baki ya kasance babban batu a zaben 2024.
Yanzu ma'aurata da abokan zaman su da suka kasance Amurkawa da suka kwashe shekaru 10 ko sama da haka a cikin ƙasa za su iya zama har sai sun samu katin zama a ƙasa na dindindin.
Harris dai ta ƙara fitowa idan jama'a ne a tarukan yakin neman zaɓe tun bayan da shugaba Biden ya yi ƙasa a gwiwa a muhawarar da suka tafka da tsohon shugaba Donald Trump.
Allah ya muku albarka. Allah ya yi wa Amurka albarka.
Har yanzu muna kan batun zaɓen ne na nan Amurka. Fafutukar lashe zaben shugaban Amurka na bajewa a muhimman jihohin raba gardama. Yanzu za mu duba jihohin raba gardama waɗanda ke canza alƙiblar kowane zaɓe, kuma akasari a cikinsu ne ake fafatawar gaske. Sanin muhimmancin waɗannan jihohi ya sa 'yan takara suka fi mai da hankali wajen yaƙin neman zaɓe a cikinsu. Ku saurari jihohin da kuma muhimmancinsu.
Bayan kowace jam'iyya ta fidda ɗan takararta na kujerar shugaban ƙasa, shi kuma ɗan takarar zai zaɓi wanda zai zama mataimakinsa a babban zaɓe. Daga nan sai kwamitocin yakin neman zaɓe su tashi haikan wajen yin kamfe don shirye-shiryen zaben ƙarshe da za a yi ranar 5 ga watan Nuwamba, wato talata farko a watan Nuwamba. A ranar zaben, waɗanda suka yi rajistar zaɓe za su nufi rumfunan zaben su domin zaɓar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar su. Tsarin wakilai na kwalejin zaɓe shike tantance makomar zaben shugaban ƙasar Amurka. Kwalejin zaben ta kunshi wakilai da aka nada bisa ga sakamakon zabe a kowace jiha. Jihohin da ke da jama'a da yawa sun fi yawan wakilan zabe, yayin da jihohin da ba su da jama'a sosai ba su da wakilai masu yawa. Don lashe zaben shugaban kasa, ya zama wajibi dan takara ya samu rinjaye ko kuma ya samu kuru'un wakilan zabe guda 270. Daga nan sai wakilan zaben su kada tasu kura'a kusan wata ɗaya daga baya, amma sabon shugaban ba zai fara aiki a hukumance ba har sai an rantsar da shi a ƙarshen watan Janairu.
To madalla masu sauraro, yanzu kuma sai mu leka kitchen bangaren kwalama.
Assalamu alaikum murya Amurka, sunana Hajiya Salamatu daga nan rasuwar Nusanan Zandar Tribin. Yau za mu muku yanda ake dahuwa hanji. In za ka dahuwa hanjinka, ki nemi tukunye ki cika ki aje, dama a wanke take. Ki nemi albasarki, tumatir ɗanyenki, attaruhunki, tarsilseleri, kayan yaji, su masoranki, duk ki maida gehi, maginki gishiri, duk ki maida su shari, sai ka ɗauko hanjinka ka wanke shi tas. In kika wanke zaki zuba a cikin tukunya. In kika zuba, ki wanke albasar ki, ki sa. In kika wanke albasar ki sa, ki daddaka tafarnuwa da attaruhu da dan masoranki da kayan yaji ki balbada. In kika balbada zaki dora su. In suka fara tasawa saboda karnin naman, ana sa gishi. In kika balbada saboda karnin naman, zaki yayyanka tumatir dan yanki ki zuba, ki sa dan gishiri kadan saboda magi in kana da bukata ka sa, in baka da bukata kuma ba sai an sa ba. Sai ki sa dan persil sileri in ki dake su ki sa. Shi hanji bai ya bukatar ruwa saboda shi kanshi ruwa ne kawai sai ki a in kika wanke shin wani kika yayyanka komi in kika sa daga ya taso zaki ga ruwa ya cinye shi kenan dole yana da ruwa ba wuta mai yawa ba shi kenan sai ki yana da ruwa yana da ruwa
tumatir in gangwani
a gaskiya ba kowa ba ni dai in ina da ruwa ban na sa tumatirin kwanko ina sa tumatir danye ina sa kulkuli sattase da kake in kuma babu ana matsalar tumatir danye ina sa kauda gushashen tumatir a daka shi da tattase a sa gaskiya ba kowa ba yake cin tumatirin kwanko mu haka muke kenan in kika ida miyar kita da huta hanji ita ma miyar hanji kina iya cinta da komi in kina so ko da shinkafa ko da doya ko da biredi ko da kuskus ko da makaya danganta duka da yanayinka yanda kai karfi
sana Safiya Abubakar na gani ana mutane kamar suna son yawancin yanda ake yin boshet sire siren nama wasu gashi da in suna yin shi kamar ba a san ba yanda ake yin shi ko bai yin dadi in kana so kai wannan siren naman naka
boshet
ka samu abun ka samu nama wanda bai da zari
bai da jijiya
wanda bai da jijiya nama ne tsoka ce zalla ka aji ka yayyanka ta ka samu in zaka hada shi in ka kahin ma ka sa nama a ciki ka samu mutar da inka ka samu kayan kamshi ka samu wanga inka dan lemun tsami kaban wanda zaka sa ya bada gu mai dadi ka samu dan aron maji ka sa bayan ka hada wannan duka sai ka dauko naman wannan da ka aje ka sa a ciki cin wannan jikin da ka hada ka sa naman ka aje shi
tsuma shi
eh ka tsuma eh ya kamar kahin kai ka aje shi da tsumo wajen awa uku yana sa namun naka yi gardi yayi tafshi ya bada kamar dandano mai dadi in ka yi da wannan ka aje ya tsumo har tsawon awa uku sai yanzu ka dauko shi da dan tsinken ka na tsira
eh akwai tsinke na tsire da ake shi
yawara
kanti
eh ka dauko shi sai ka ringa ka sa namun guda dama ka yanka albasa ka da wani puwaron in kana so in baka so kana iya kayan ka haka nan ba sai ka sa
mun shine tattase tsanwa manyan nan ko
yawara tattase tsanwa manyan
su suna sa tumatir danye ko
eh ana sa tumatir duka kamar yanda mutun yake so ne zai jera abun shi in naman kadai yake so ya jera naman shi kadai in yana so kuma ya sa albasa ya sa tattasan nan tsanwa da tumatir duka haka nan ka jera su in ka ira jera su ka ira komin ka sai ka aje ka aje garaushin ka dama da abun gasa nama ka dora shi ka gasa shi idan ya gasu in kana so kuma kai kone akwai wani aluminium ake ce mishi wani abu ne da ake saida shi
nan mai walkiya
yawara takardar nan mai walkiya ita zakka dauko ka dora a saman abun gasa naman naka bai sa naman naka yayi kauri ko yayi wani baki ko wani abu haka in ka ida so ya wanda
ka je
sai ka jera su a sama tunda bai yin komi ni nayi na gani ne bai lalacewa bai konewa bai komi in ka yi daga sashi a saman wannan takardar mai walkiya sai ka aje kai wani ji in ka na daban wanda zaka hada attarugu ka hada mutar din da mayonnaise shi ma ka sa dan lemun tsami kadan saboda lemun tsami yana bada wani dandano mai dadi ka sa aron maji ka takula ka sa mai ba dan kadan ba da yawa ba sai ka kada shi idan ka kada shi ka ira ka aje kenan wannan tsiran naka ya ira sai ka aje shi daga nan kana iya hada shi in kana so ka ci da burodi
ko da
frit ba
soyayyen dankalin turawa
ana iya cin shi da soyayyen dankalin turawa
to ma sauraro da haka muka kaka shi shin nama madadin wannan yau Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington. Ku huta lafiya.